Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Laraba tara ga watan Mayu shekarar 2018 akan mitoci 16.25 da 60. A jamhuriyar Niger kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya, sai kuma Alpha Radio na birnin Kumasin Ghana. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Baba Yakubu makiri ne tare da Mahmud Lalo, muke farin cikin sake saduwa da ku a shirinmu na wannan hantsi. Ko bayan kun gama jin labarai, za ku ji sharihin da Professor Yusuf Alhassan ya yi akan ficewar da Amurka ta yi a cikin yarjejeniyar ƙasa da ƙasa akan shirin nukuliyar Iran, inda ya bayyana cewa wannan ficewar za ta yi mummunan tasiri nan gaba. Haka kuma Sarfilu Hashim Gumal na tafi da shirin wato maimaiki na shirin ciki da gaskiya. Muna kuma ɗauke da sharhin jaridun Kamaru da saƙonni da kuka aiko mana, amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. Shawarar da shugaban Amurka Donald Trump ya yanke ta janye ƙasar daga matsayin da aka cimma da Iran akan shirin ta na mallakar makamashin nukiliya ta sake farfado da zazzafar muhawara da aka taɓa yi a majalisar dokokin Amurka a tsakanin wakilai daga manyan jam'iyyun ƙasar, matsayin da suka amince da ita shekaru biyu da rabi da suka gabata. 'Yan jam'iyyar Democrat sun ce matakin janye Amurka daga wannan yarjejeniya shi ne mafarin da zai sa a maida Amurka saniyar ware a harkokin diplomasiyyar duniya, yayin da su kuma 'yan Republican suke cewa lokaci ya yi da ya kamata dama a fice daga wannan yarjejeniya, wacce za ta kawo ƙarshen ɗaya daga cikin nasarorin da tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya samu a lokacin mulkinsa. Kakakin majalisar wakilai Paul Ryan ya ce wannan matsaya da aka cimma da Iran a lokacin mulkin Obama na kunshe da kurakurai, kuma ƙasar ta Iran tana ta kare ka'idoji da aka gindaya mata tun a lokacin da aka cimma matsayar. Sai dai shugaban 'yan Democrat a majalisar ta wakilai Nancy Pelosi ta ce wannan gurguwar shawara da shugaban ya yanke za ta sa a mayar da Amurka saniyar ware ba ƙasar ta Iran ba. 'Yan jam'iyyar ta Democrat sun kuma zargi shugaban da haifar da rudani ta hanyar kaucewa gaskiyar da ke nuna cewa wannan yarjejeniya da aka kulla na tasiri ta hanyar dakile ayyukan yunkurin kera makamin nukiliyar da Iran din ke yi. Fadar gwamnatin Amurka ta White House ta ce shugaba Donald Trump da takwaran aikinsa na China Xi Jinping sun amince za a bar takunkumin da aka kaba wa Koriya ta Arewa har sai ta kwance da mara kera makamin nukiliyar da masu linzami kwata-kwata. Shugabannin biyu sun gana ne ta wayar tarho da safiyar jiya Talata sa'o'i biyu bayan da aka yi wata ganawa tsakanin Xi da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un, wacce ita ce ganawarsu ta biyu cikin 'yan makonnin nan. Kafofin yaɗa labaran gwamnatin China sun rawaito cewa Xi da takwaran aikinsa Kim sun gana ne a garin Dalian mai tashar jiragen ruwa da ke arewa maso gabashin ƙasar ta China. A watan Maris, Kim ya ziyarci Xi ziyararsa ta farko da ya kai ƙasar waje a matsayinsa na shugaban Koriya ta Arewa, wata kuma alama da ta nuna cewa China na cikin yunkurin da ake yi na kawar da duk wata dama da ta mallakar makaman nukiliya a yankin ruwan Koriya. Shi ya kuma faɗa wa shugaba Trump cewa yana goyon bayan wata haɗuwa da za a yi tsakanin Xi Trump ɗin da Kim. A watan Mayu ɗin ne ake sa ran shugabannin biyu za su haɗu ko a farkon watan Yuli. Ƙasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ta ce an samu sabuwar matsalar ɓarkewar cutar Ebola a yankin da ake kira Bikoro da ke lardin Equateur, bayan da mutane 17 suka mutu daga wata cuta da ake tunanin cutar ta Ebola ce, inda tuni an tabbatar da cewa mutane biyu sun mutu ne daga cutar. A jiya Talata, Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta sanar da cewa ƙasar ta Congo na fama da sabon matsalar ɓarkewar cutar ta Ebola, inda ta ce tuni ta tura dala Amurka miliyan 1 daga asusunta na taimakon gaggawa domin a yaƙi cutar. Hukumar Lafiya ta Duniya ta kuma ce a cikin makonni 5 da suka gabata ne aka samu mutane 21 da ake zaton suna fama da zazzabin cutar nan mai haifar da kwararar jini a yankin, kuma daga cikinsu ne 17 suka mutu. Hukumar Lafiya ta ƙara da cewa za ta tura ƙwararru daga fannonin kiwon lafiya daban-daban zuwa yankin nan da wasu kwanaki masu zuwa. Sannan ta ce ta yi yakuwa ga sauran ƙasashen da ke makwabtaka da ƙasar ta Congo kan ɓarkewar cutar. Lokaci na ƙarshe da aka ji ɓallar cutar ta Ebola a ƙasar ta Congo a bara ne, inda mutane 4 suka mutu daga cikin mutane 8 da suka kamu da ita. wannan kuma shine karo na 9 da ake samun barkewar cutar tun bayan da aka gano kwayar ta a shekarar 1976 a wani kogi da ake kira Ebola. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da ake tunkara wani babban taro a Sudan ta Kudu a mako mai zuwa, shugaba Salva Kiir yayi kira ga shugabannin jam'iyyar SPLM mai mulki da su yi afuwa ga tsohon mataimakinsa Riek Machar, yana mai kiran da a bar shugaban 'yan tawayen ya koma gida. Shugaba Kiir ya faɗa wa mambobin jam'iyyarsa lokacin wani taron da suka yi a makon da ya gabata a Juba cewa, "Idan aka bar Riek Machar ya dawo Juba, na ba ku tabbacin cewa zan sa dakarun ƙasar nan su sama mai cikakken tsaro. Idan kuma ba ku yarda ba, ai akwai dakarun haɗin gwiwar yankin na RPF suna nan, za ku iya sa dakarun na RPF su ba shi tsaro." Shugaba Kiir ya kuma ƙara da cewa yana so dukkanin mutanen da aka tsare a baya, a ciki har da tsohon sakataren SPLM General Pagam Amun, su koma Juba ƙarƙashin matsayin nan ta zaman lafiya da aka cimmata a Arusha a shekarar 2015 a ƙasar Tanzania.
Mahmud Lalo ke da karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, ana ci gaba da yin sharhi akan sanarwar da shugaba Amurka Donald Trump ya yi a jiya Talata akan ficewar Amurka a cikin yarjejeniyar ƙasa da ƙasa akan shirin nuclear Iran. Farfesa Yusuf Al-Hassan malami ne a jihar Missouri a nan Amurka. Ya ce wannan matakin da shugaba Donald Trump ya ɗauka bai dace ba. Farfesan ya yi wannan hurici ne a hirar da na yi da shi, inda ya fara kamar haka.
Inda shi ɗan takara Donald Trump yake neman shugabancin ƙasar nan na Amurka, ya yi alƙawarin cewa muddin idan ya zama shugaban ƙasa, to wannan yarjejeniya da aka yi da Amurka da kuma sauran ƙasashen Turai na yamma da kuma haddasa Rasha a ciki, ya yi alƙawarin cewa wato zai rusa shi, zai ruguza shi. To kyan abin nan sai ya cika alƙawarinsa na siyasa. To amma abin kallo a nan kuma da tunani da kuma abin da za a ce menene zai wakana, wato abubuwa ne da yawa. Na farko, wato shugaba Trump yanzu ya jefa ƙasar nan ko Amurka a wani matsayi na wato lahulo lagwata a tsakaninta da masoyanta ko kuma turawan ƙasashen yamma wanda suke agaza mata kamar irin su Ingila, Faransa da Germany da sauransu. Inda ka san cewa duk wasu abubuwa da suke yi na irin NATO alliance nan da wane ne, turawan nan na yammacin ƙasar duniya su ne suke mara Amurka baya. To a yau wannan dangantaka ta raunana. Na biyu, in ka duba ka ga yanzu yana tunanin cewa zai zauna da shugaban Koriya. Ko?
Na'am.
Kaga idan shugaban Koriya yana da hankali, zai ce to wannan mutumin idan mun yi wata yarjejeniya da shi, idan wani ya zo nan gaba ba zai tumbuke ta ba, kamar yanzu yadda shugaba Obama ya je yi wannan yarjejeniya da Iran da sauran abin ƙasashen duniya. Ba ma ganin cewa mu ma irin wannan za ta same mu. To kaga wannan wani abu ne da yanzu ya jawo wa Amurka wato cewa ƙarshen ta wannan taron ma da za su da Koriya ya zama wato taro ne kawai, watakila wanda za a yi a shashayi a cito a tashi a tafi, kamar yadda nake hango abin. Ta uku, wato akwai wato harkar tattalin arziki na duniya da ya shafa. Kaga tunda yanzu ya riga ya janye daga wannan yarjejeniya da shugaba Obama ya yi a cikin 2015, to kaga wannan akwai harkokin kasuwanci na ƙasashen Iran da ƙasashen Turai da kuma mu nan Amurka, wanda yanzu zai shafe mu aljihunmu mu kanmu nan, wai ma ne sai da waye za mu yi nan gaba. Saboda abubuwan da suke kaiwa da kawowa na harkokin kasuwanci na yau da kullum na duniya, to ina ganin wannan ma zai shafe mu. Wato babu yanzu wanda zai iya gaya maka ta hakikanin wato inda aka dusa, saboda illolin suna nan da yawa, watakila ma ba mu ma fahimci me su ne zai jefa har ba sai bayan abubuwan sun fara faruwa tukuna.
To ina makomar wannan yarjejeniyar yanzu da Amurka ta janye kanta a ciki?
Eh, to na farko gaskiya wato yayi abin da ba taɓa yi ba. Ba wani shugaba da yake wato wanda yake da suke aka yi wato abu na tarayya gaba ɗaya a duniya, tunda ba Amurka ce kaɗai ta yi wannan abu ne mai sauƙi, ba damuwa ta ce kawai ta janye. To amma ya manta fa cewa fa ba fa shi kadai bane, akwai kasashen duniya da suke marawa Amurka baya da Amurka take mara musu baya kamar yadda na ga mu kasashen Turawa. To wannan a siyasance wani abu ne wato wanda ya shafi Turawan kasashen yamma da suke da aka yi wannan yarjejeniya da su. Kuma gaskiya nan gaba wato zan ce da wuya yanzu nan gaba ya fito ya ce zai wata magana wanda za a saurare shi ko za a amince da shi ko za a yarda da shi ko makamancin wannan. Ya jefa wato Amurka a wani matsayi da wanda take shugaban duniya ya take shugaban duniya. To yanzu wannan shugabancin ya yi wato watsi da shi wanda yake wato ko ya rona na darajar da kuma wato kima Amurka a duniya kamar yadda nake kallo abun.
To madalla Farfesa Yusuf Alhassan malami a jihar Missouri a nan Amurka kenan. Amma kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar.
Allah na magani talakawa ma na magani kaga dan tilar makula da su tunda jirgin birnin Yamani shi jirgin birnin Ingila to ja kada da Italiya in ya dan koka ya kariya bakin wallahi dangana motocin talakawa suna tsaye tunda kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe anan kaza ga cikin Lagos kuma ga Badshun ga Laina shin ga labintin zabadin an kafa haka ke talaran duk sun kafa dubu babban kantikin su wai dudan talakawa an kai mutukan talakawa sai ru wadannan dolaran da ne jirgin sama mai rugujin tsiya kaga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga shin jirgin kasa kariya.
To madalla kada a shafa ana sauraron waɗannan shirye-shirye ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 3 ne da minti 12 na dare ga kuma shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Daya daga cikin abubuwan da Malam Aminu Inuwa wanda aka sare ɗansa da manzagara aka kuma lahanta shi shine yadda alƙalan kotunan da suka saurari ƙaran da ya shigar da cewa basu yi masa adalci ba, ganin cewa duk shaidun da ya gabatarwa kotu na kuɗaɗen da ya kashe da walhalan da har yanzu yake fama da su sanadiyar shanyewar rabin jikin ɗansa. A makon da ya gabata muka kammala jin ƙorafin Malam Aminu Inuwa inda muka yi alƙawarin tuntuɓar ofishin alƙalin alƙalai na jihar Kano domin jin martaninsu kan zargin rashin adalcin da aka zargi alƙalansu da yi. A yau za ku ji daga bakin kakakin kotunan jihar Kano Baba Jibo Ibrahim, suna Nasir Fil Hashin Gumel.
Wato ai kusan ma in ce alƙalai adalci ma aka yi masa domin wannan ƙara ce aka kawo ta criminal, wato ƙara ta laifi daga gurin ƴan sanda aka kawo kotu. Saboda haka bayan duba da dukkan shaidu da aka yi, kotun farko ta tabbatar da cewar wanda ake tuhuma da wannan laifi ya aikata wannan laifi, har ma kotu ta yi masa hukunci, sannan har ta tilasta masa ko kuma ta aza masa biyan ramko akan wannan ainihin ƙara da aka kawo gaban kotu. Daga nan shi kuma sai bai gamsu da wannan hukunci da aka yi ba, ya ɗaukaka ƙara zuwa kotun da take Afa Shari'a Court. Afa Shari'a Court ita ma da ta je ta yi duba ta iya nata nazarin, sai ta tabbatar da wancan hukunci da aka yi a kotun ƙasa. Wannan shi ne abin da aka yi a kotu. Amma ina ganin cewar ai adalci ne ma na kotu ya wannan mutum ya samu, domin wannan mutum da yake zarginsa ko kuma yake zargin ya illatar da ɗansa, kotu ta tabbatar da cewa eh da gaskiya illatar da ɗan nasa. Har ma kotu ta yi masa hukunci horo ko kuma in ce ta yi masa hukunci ta mintsine shi, ma'ana ta yi masa ɗauri ba tare da zaɓin tara ba. Sannan kuma ta zo ta yi masa hukuncin biyan ranko ainihin expenses da ya kashe da kuɗaɗen magani na wahalar da ya sha. Saboda haka wannan shi ne abin da kotu ta yi, kuma babu adalcin da ya wuce irin wannan abin da kotu ta yi masa. Illa iyaka shi ne ya kamata ya sani kuma sauran mutane ma su sani. Kara kala biyu ce, akwai kara ta neman haƙƙi, akwai kuma kara ta laifi. Wannan da aka kawo shi gaban wannan kotu aka yi wannan hukunci, an kawo shi ne a doren kara ta laifi, akan haka ne kuma kotu ta yi masa hukunci. Saboda haka har yanzu yana da wata dama wanda zai iya zuwa ya shigar da kara kuma ta neman haƙƙi ko kuma in ce ta neman diya ainihin ɗansa da aka illata masa har aka raba shi da wata gaba ta jikinsa sakamakon abin da aka riga aka aikata masa. Wannan dama ce wanda yana da cikakkiyar wannan dama da zai je yi. Idan kuma ya yi wannan hukuncin da aka yi wanda ma da bai yarda da shi ba har ya ɗaukaka kara aka sake tabbatar da shi, to kila ma wannan hukuncin shi zai taimake shi wajen tabbatar da wancan laifin ko kuma waccan karar da zai shigar ta neman diya. Wannan hukuncin da kotun
da shi zai yi amfani
saboda kotu ta tabbatar da laifin akan wanda ake tuhuma, saboda haka kaga hujja ce mai karfi. Saboda haka shi kuma neman diya yake ko kuma a'a yana neman diya ta ainihin ɗansa zai samu ainihin sahalewar kotu.
To amma shi bayanin da yake waccan walawala da alƙalan ku suka rinka yi masa kuma saboda sanayyar su da abokin aiki,
haka wato duk wata walawala ai ta riga ta ƙare. Yau da aka yi walawalar kamar yadda yake faɗa, in har an yi ta da a ce bai a samu hukunci ba, to kaga da awatarsa za ta tabbata. Amma tunda an yi hukunci kuma hukuncin nan shi ya fi barin ma'ana, shi aka mara wa baya wannan hukuncin da aka yi, so kaga shi ne yake da nasara. Ina faɗa kotu da shaida take amfani, duk abin da yake ainihin jita-jita ne, to she kotu ba ta amfa ba.
Ko amma ya ce ya kashe wajen sama da miliyan guda, ƙarshe kotu ta zo ta ce a bashi naira 350,000 kawai.
To rasitan da ya gabatar a gaban kotu rasitai ne kamar yadda ainihin record ɗin ya nuna, iya rasitan naira 500,000 da ƴan kai, haka rasitan suka nuna. Saboda haka a kansu ne ita kuma kotu ta doga, saboda duk abin da zaka kashe idan babu wata hujja ko kuma wata shaida ta nuni, to kotu ba za ta yi la'akari da shi ba. Kullum muna faɗa cewar kotu ba ta amfani sai da shaida.
Kenan dai kun tafi akan cewa ku alƙalanku daidai suka yi wancan tsari da aka yi na walawala, wato haka ya kamata ya zama kenan?
Ba haka ya kamata ya zama ba, idan har an yi shi ba haka ya kamata ya zama ba.
To idan haka ne yanzu wannan mataki za ku ɗauka?
Mataki ɗaya ne. Shi hukunci duk rashin kyan hukunci, duk rashin adalcin da aka yi hukunci, to sunansa fa hukunci. Babu kuma abin da zai warware shi sai dai kotun da take sama ta ɗaukaka ƙara. Saboda haka tunda an riga an yi shi, da tun kafin a yi hukunci ya shigar da ƙorafi ko kuma ya zo gurinmu ya shigar da ƙorafinsa, mun sanar da gurare da yawa da za ka je ka kai kukanka idan an yi maka ba daidai ba, ko kuma ka karanci cewar tafiyar shari'ar da ake maka akwai tasgaro a cikinta, to sai ka mun faɗi wuraren da za ka garzo a guje ka zo ka kawo kukanka. Domin kar ka manta ita fa kotu gatan kowa ce, ita ce gatan marar gata.
To yanzu ga abu da ya bayyana kenan, ku ba ku da wani tsari da za ku bibi wani al'amari dan a tufka hanci, misali waɗancan alƙalai da aka yake tunanin cewa sun masa ba daidai ba, sun masa walawala, a hukumance ku ɗau mataki saboda a tufka hanci nan gaba?
Ai hukumance ɗaya ne ina faɗa maka, tunda an riga an tsaye da hukunci, an zarta an yi hukunci, to babu wani abin da za a iya yi sai dai kuma a kiyaye gaba.
Ba ku da tsari na a ladabtar da mutum, misali in ta tabbata alƙali yana yin yanke hukunci ko yayi shari'a bisa sanayya kamar yadda shi yanzu yake ikrari cewa wani rijistara ne yake da sha'awa akan wannan tsari kuma harka ta faru?
Wani rijistara ko wani ma'aikacin kotu ba shi da damar ainihin ya saka kansa cikin wata shari'a da ake gudanarwa a gaban ko dai kotun da yake ko kuma ba kotun da yake ba. Wannan ya saba wa ka'idar aiki ba daidai bane. In kuma har an yi, idan kana da korafi to ka gabatar da hujjojinka, ka zo ka gabatar. Muna da hukuma da take tsayayyar hukuma, ma'ana wanda take ladabtar da duk wani ma'aikacin shari'a, abin da ya kama daga kan alƙali zuwa kan masinja. Wannan hukuma tana nan daram, duk wanda yake da korafi akan wata shari'a da yake ganin ainihin an yi masa ko kuma ana yi masa ba daidai ba, to kai tsaye zai iya zuwa ji ya kai kukansa ga wannan hukuma. Kuma ina tabbatar maka za a ɗauki duk matakin da ya dace.
To yanzu misali ya ambata ƙorafinsa dangane da wannan batu kuma gashi kun ji, kenan za a sa ran za ku ɗau mataki ku bincika don bin abin da ya kamata a yi?
Wannan kamar abin da ya faɗa za mu tsaya mu bincika mu tabbatar da abubuwan da yake faɗa ɗin nan haka suke, so za mu riga mu tabbatar. Amma abin da nake kira gare shi shine har yanzu yana da wata damar, tunda an riga dai an yi hukuncin nan. Hanya biyu ne, ko dai ya sake ɗaukaka ƙara akan shi ainihin hukuncin wannan, tunda wannan ƙara ce ta laifi ina faɗa maka akai hukuncin akan ta ko kuma har yanzu ga wata kafa da zan bashi akwai tunda zai iya zuwa ya nemi diya na ainihin dansa da aka illatar har kotu ta same shi da cewa ya riga ya aikata laifin nan zai iya zuwa shigar da ƙara ta civil wato ta neman diya kuma kamar yadda yake faɗa cewa ba shi da gata ko kuma ba shi da ƙarfi ba shakka hakika shari'a ita ce gatan kowa kuma duk wanda aka zalunce shi shine gurin da mutum zai zo dan a share masa hawayensa kuma haka zalika akwai lauyoyi da suke masu zaman kansu da kuma waɗansu ma irin NGOs din nan da suke taimakawa ba su kawo taimako na shari'a wanda na tabbatar da cewa koda su ya nema ko kuma muna kira gare shi ya zo mu za mu gaya mar irin yanda zai bi ya je samu waɗannan mutane kuma su kawo masa agaji a taimake shi a saka shi a line da ya kamata domin a kwata masa hakinsa
ɗaya daga cikin batutuwan da ya nuni a kansu shine cewa akwai bukatar irin waɗannan abubuwa da suke faruwa a kotunanku kuma ake zargin alƙalanku ko kuma ma'aikatan kotunanku da katsalandan a harkar shari'a din nan kaman ba kwa yin komai kuma lafazan kaman sun nuna ba abin da za ku iya yanzu
wato ba kamar ba a komai bane yau da zamu baje maka ainihin daga lokaci ina faɗa maka wannan hukuma da take ladabtar da ma'aikatan shari'a a cikin jihar Kano din nan an riga an ladabtar da an samu alƙali da laifi an sallame shi daga aiki an samu magatakarda da laifi an sallame shi daga aiki an samu akawun kotu da laifi zuwa masinji an sallame su daga aiki duk daga kan wani abu wanda ya shafi ainihin rashin aikata misconduct kenan a dunkule saboda haka a tsaye muke kuma mai girma mukaddashin jojin jihar Kano da mai girma Grand Kadi na jihar Kano a tsaye suke wajen ganin cewa duk wanda ya aikata ba daidai ba a cikin alƙalai a dauki matakin ladabtarwa a kansa
yanzu a ƙarshe za a iya cewa wannan korafi na Alhaji Aminu da ya akan alƙalan kotu nan ƴan alluna da na kotun tsofar kudi za mu iya cewa yanzu za ku bibi wannan al'amari kuma ku ga duniya abin da kuka yi na daukar mataki dan watakila akwai da darasi
wannan ina sanar da shi Alhaji Aminu cewa ya garzo ya zo harabar babbar kotun jihar Kano domin gabatar da korafinsa a rubuce kuma ina masa albishir da cewa tabbas za a dauki mataki wanda shi zai zo ya gaya wa duniya yana dariya cikin farin ciki
na ku dauki mataki akan su kenan
za mu dauki mataki
har shi wancan mutum da ake cewa mijinyar wannan yaro da ya sara kenan shi ma za ku lalubo
shi shine nake faɗa maka yazo ya kawo korafinsa da hujjojinsa a rubuce to mu kuma za mu dauki mataki kuma dukkan matakin da muka dauka za mu samu da duniya
kakakin kotunan jihar Kano kenan Baba Jibo Ibrahim a tattauna wasu da Mahmud Ibrahim Fari to Malam Aminu sai ka garzaya haraba babban kotun jihar Kano dan ka gabatar da korafinka za mu sake waiwayar wannan batu da zaran mun samu sakamakon abin da ya faru a babbar kotun yanzu a madadin Mahmud Ibrahim Fari ni Sarfi Hashim Gumal ke cewa mu kasance lafiya
kuma da Allah a gaida Sarfi Hashim Gumal yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo sharhin jaridun kasar Kabaru
zamu fara sharhin jaridun namu ne da jaridan Kamarun Info an da tarwato mana cewar a jihar Kudu maso yammacin kasar Jamhuriyar Kamaru musamman ma a fadan gwamnatin jihar Boya an da ake fama da tashin hankula kan rikicin ƴan awaren Ingilishin kasar Jamhuriyar Kamaru masu magana da harshen Ingilishin Ingila masu yadda kayar bayan da dakarun tsaron kasar Kamaru sun bude wa junan su wuta wanda har aka ga cewar mazauna wannan bangaren sun arci na kare domin tsira da rayuwar su sai jaridan Kamarun Tribune anda ita ma ta hango mana cewar a garin Kirbi matasa sama da 1100 suka kuraro kan titunan birnin suna Allah wade da gwamnatin Mr. Biya kasancewar matasan sama da kashi 80 ne cikin 100 ba su da aikin yi tunda shugaban kasar na Jamhuriyar Kamaru ya hukan karagan mulkin kasar tun shekaru 36 suka shude jaridar Ekhusante kuma ta kasar Kamaru ta ce ɗan kasar ta Jamhuriyar Kamaru sama da 70,000 ne yanzu haka suke dauke da ciwon sukari a fadin kasar baki daya jaridan Informatan kuma ta labarta mana cewar shugaban kasar Kamaru Mr. Biya ya rantaba hannu akan kirkiro waɗansu sababbin dakarun tsaro a jihar Arewa maso yammacin kasar kasancewar irin rikicin da wannan bangaren yake ciki sai jaridan Le Jour anda ita ma ta hango mana cewar hukumar ministan kudi na kasar Jamhuriyar Kamaru ta fara binciken kwakwaf a bangaren kudin anda
yanzu haka aka tasa hakiyar waɗansu manyan ma'aikatan bangaren su biyar zuwa gidan yarin birnin Yaounde domin sama da fa'ida suka yi da waɗansu makudan kuɗin kasar. Jaridan Le Point kuma ta ce tsohon ministan karfin wutar lantarki na kasar Kamaru da ruwan shan kasar a Tanganakuna yana zagin shugaban kasar Kamaru Musta Biya a yayin da yake gargami a gidan yarin birnin Yaounde. Jarida Economy ta kasar Jamhuriyar Kamaru ta ce har yanzu kamfanin da aka bawa kwangilan gina ƴan tagwayen hanyoyi daga fadan kasar Yaounde zuwa Benitinikaye kasar Duwala basu cika alƙawarin su ba da suka ran taba hannu da tsakanin su da gwamnatin kasar. Kasancewan sun ce cikin watanni shida za su mika wa gwamnatin kasar ta Kamaru kashi 60 cikin 100 na aikin da suke gudanarwa. Jaridan FVA kuma ta faɗa mana cewar tsohon ministan kuɗin Jamhuriyar Kamaru Usman Alamin Mai cikin sa ya ɗuri ruwa kasancewan sabon ministan kuɗi na yanzu yana ci gaba da gudanar da binciken kwab a wannan bangaren. Za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan Independent anda ita kuma ta ce a bangaren hukuman tsaro musamman ma ta bangaren ƴan sandan kasar cin hanci da karɓar rashawa ya kunno kai a yayin da shugaban kasar Kamaru ya rantaba hannu cewa a dauki sababbin ƴan sanda a fadin kasar amma masu hannu da shuni su ne suke siya wa ƴaƴansu gurabe. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To a gaida Muhammad Awal Garba. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da ka aika mana.
Assalamu alaikum sashen Hausa BOA America, na Hausa ne magana Bello Alali Watson dan local government. Alhakika nan gaskiya Muhammad Buhari ya wace a wacan gana ta yayi yawa. Saboda ka so ka tuna da alƙawun nan da ka sauka da talakawa, ka sani musamman hakuka kai akan talakan Najeriya, amma da gabayan da ka komo ya wace a wacan ka kai kake kana ganin halin da talaka ya shiga ciki, kai baka damu ba, baka America, baka Burtaniya, baka Niger. Yan haka muna kira gare ka don Allah don annaban Allah ka sauka ci gaba da yi wa talakawa aiki kamar yadda ka sauki alkawari da talakawa.
Sashen Hausa na murya Amerika, ni ne Sani Balak da ke guri Hausare a jihar Yobe Najeriya. Ina kira ga jam'iyyar PDP ta jihar Yobe tunda Allah ya ara wa kotu ta tabbatar da Alhaji Sani Inuwa shugaban jam'iyyar PDP na jihar Yobe. PDP ya kamata mu zo mu haɗa kanmu mu zo mu cece al'ummar jihar Yobe.
Assalamu alaikum. Gane sauraron ku a yau da kullum a ƙaramar hukumar takun jihar Taraba. Alhaji Ibrahim Muhammad kuna hamaya ne da wani ɗan sabon shugaban siyasa yake wanda ba daidai bane, wanda ake cewa shi kura wanda za a taɓa aiki a ƙarƙashin kuna ɗauka shi cikakken ɗan jarida ne zai iya ladabi da biyayya yadda ya yi aikin jaridansa. A duk lokacin da zai kawo magana hamaya sai in ji ma Buhari ke kira kai tsaye kawai Buhari Buhari, wannan ba ɗaya ba ne, ba kuma daidai ba ne, wanda yake ba doka ba ne amma kuma a ɗayance ba daidai ba ne. Ya kamata ya dinga ba shi shugaba Buhari don ba san waye gobe shugaban ba, sai yi gobe ya zama shugaban shi ma don abin na Allah ne.
To madalla yanzu kuma ga labarai a takaice.
Shawarar da shugaban Amurka Donald Trump ya yanke ta janye ƙasar daga matsayin da aka cimma da Iran kan shirinta na mallakar makamashin nukiliya ta sake farfado da zazzafar muhawara da aka taba yi a majalisar dokokin Amurka a tsakanin wakilai daga manyan jam'iyyun kasar matsayin da suka amince da ita shekaru biyu da rabi da suka gabata. Yan jam'iyyar Democrat sun ce matakin jinya Amurka daga wannan yarjejeniya shine mafarin da zai sa a maida Amurka saniyar ware a harkokin diplomasiyyar duniya, yayin da su kuma ƴan Republican suka ce lokaci yayi da ya kamata dama a fice daga wannan yarjejeniya wacce za ta kawo ƙarshen ɗaya daga cikin nasarorin da tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya samu a lokacin mulkinsa. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce shugaba Donald Trump da takwaran aikinsa na China Xi Jinping sun amince cewa za a bar takunkumin da aka kaba wa Koriya ta Arewa.
To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma cewa la'asar za ji wasu abokan aikinmu ɗauke da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin kowa da kowa musamman Mahmud Lalo da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri, sai kuma Solomon Abu da ya shirya kuma ya bada umarni, da injiniyanmu na wannan hantsi Darryl Smith. Baba ya ku makiri ne daga nan Washington DC, nake sallama da ku sai anjima. Assalamu alaikum.